This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litini 4 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai.
To Ibrahim, yayin da ake shirin komawa teburin tattaunawar yarjejeniyar tsagaita buta wutar makonni 6 a rikicin Gaza, har yanzu babu alamar nasarar matsaya a rikicin da aka shafe watanni 7 yar ana gwamza fada tsakanin Isra'ila da Hamas. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi kira ga kasashen yamma su aike wa Ukraine da tallafin soja a sa'ar da alƙaluman mutanen da suka mutu a harharar Russia na jirage mara matuƙa ya kai 12. Sannan jihohin Amurka 15 ne za su nufi rumfunan zabe a ranar Talata don zaben dan takarar da zai wakilci jam'iyyar su a zaben shugaban kasar Amurka da za a gudana a watan Nuwamba.
To kan labarin kenan. Yau muna tafa da rahotanni biyu, dukkan su biyun na musamman. Daya kan bukatar kamfanin mai na Shell yayi gyara wuraren da ya bata ko ya gurbata a Najeriya kafin ya bar kasar. Daya kuma kan matsin rayuwa wanda ya janyo zanga-zanga a fadin kasar.
Muna da tunani da yakini idan mai yiwa shi mai girma shugaban kasa ba a sanar masa halin da kasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka tsinci kai a gaskiyance, to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce su yi.
Kamar kowace ranar Litini, yau ma za a ji shirin ciki da gaskiya wanda Safilu Hashin Gumal ke gabatarwa, inda yau shirin zai fara tabo batun wasu filaye da ake tabka rikici a kansu a Zaria a jihar Kaduna, Najeriya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi idan zaman tattaunawar yuwar tsagaita buɗe wuta na tsawon makonni 6 a yakin da aka shafe watanni 5 ana gwabza fada tsakanin Isra'ila da Gaza. Duk da cewa ba a tabbatar da halartar masu shiga tsakani daga bangaren Isra'ila ba, Amurka wacce ta dage dan ganin an dakatar da fada na tsawon makonni 6 ta ce an kusa cimma matsaya kasancewar Isra'ila ta amince da zaman, sai dai kuma har yanzu ana dakon bangaren mayakan. Zuwa yanzu dai akwai shakku a game da tattaunawar da jami'an Masar da Qatar suke jagoranta. Sannan yayin da ake ci gaba da gwabza fada, ma'aikatar lafiyar Gaza ta bada rahoton kashe akalla yan Filistino 90 a wannan ranar Asabar, cikin su har da wani iyali na mutane 14 da ke zaune a sansanin yan gudun hijira da ke kudancin Rafah wanda harin ya rutsa da su. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yayi kira ga kasashen yamma su aike wa Ukraine wacce take kokarin kare kanta daga harharar Russia duk da karancin makamai tallafin sojin da suka jinkirta. Yace har idan hakan bai yiwu ba, wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taba faruwa a tarihi, wato idan aka ce jiragen shahidan Iran mara matuka ko kuma rokokin Russia sun yi galaba akan Amurka da Turai. Bai kamata a ce gurguwar shawara jinkiri ko ta baba sun sa a kyale rashin imanin Russia hakan nan ba. Yace wato yana nufin gazawar Amurka ta aike wa mata da tallafin soji a dalilin dambarwar siyasa a majalisar kasar ta Amurka. Lafuzan da Zelensky ya amfani da su yayin jawabinsa ga 'yan kasar da ya saba a duk wuni a jiya Lahadi ya bayyana bacin ransa yayin da alƙaluman mutanen da aka kashe a wani harin da Russia ta kai birnin Odessa a jiya Lahadi ya kai 12, cikin su har da yara 5, bayan da harin ya afka wani gini. Jihohin Amurka 15 ne da yankin Samawa a kasar za su nufi rumfunan zabe a ranar Talata domin kada ƙuri'a a mafi girman zaben da za a tantance wanda zai tsaya takarar shugaban kasa, inda shugaba Joe Biden da tsohon shugaban Amurka Donald Trump suke fatar samun nasara a zaben kasar da babu makawa za a fafata a za a yi fito na fito a watan Nuwamba, Biden wanda ya hamɓarar da burin Trump na zaman shugaba a karo na biyu a 2020 da ya wato a 2020 baya fuskantar adawa mai yawa a zaben fidda gwanin jam'iyyar sa ta Democrats a zaben da a siyasar Amurka ake ayyana shi da Super Tuesday. Duk da haka Biden yana bayan Trump da ƙuri'un neman jin ra'ayin al'ummar ƙasa na bayan nan sannan hakan nan a fagen dagar siyasa a wasu jihohi da ka iya tasiri a sakamakon zaben a faɗin ƙasar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko cikin rahotanni na musamman da muka bayyana muku a gaba. Kamar yadda ba a rasa ji ba, kungiyoyin fafutuka na kira ga babban kamfanin man nan na Shell mallakin Burtaniya da 'yan Burtaniya da Netherlands da kar ya bar Najeriya ko ku yankin Niger Delta Najeriya. Har sai an kammala kwashi kayan da ya girke a can na aiki an kuma tsaftace ko ina hasali ma a makon da ya gabata wata kungiyar raji mai headquarta a Netherlands ta zargi kamfanin na Shell da kokarin nukewa daga nauyin da ya rataya a wuyarsa na tsaftace yankin kafin ya arce. Kan wannan Timothy Obizu ya hada mana wannan rahoto na musamman wanda Baba Yakubu Makeri ya fassara kuma zai karanta.
Rahoton cibiyar sa ido kan ayyukan kamfanonin ƙasa da ƙasa da aka yi wa take sayar da Najeriya mummunan ayyukan kasuwancin Shell. Rahoton na cewa akwai buƙatar dakatar da sayar da kadarorin katafarin kamfanin mai na Netherlands din a Najeriya har sai ya kammala kwashi kayan aiki kane ya tsaftace wurin sosai. Kungiyar ta ce Shell yana kokarin kaucewa daukar alhakin tsiyayar mai na tsawon shekaru a yankin Niger Delta na gurbata ruwa da filayen gona a yankin. Ta ce ikirarin da Shell ke yi cewa ya share duk wani mai da ya zuba ya gurbata wuri aikin bai yi ba kuma ba za a amince da hakan ba. Faith Nwadishi shugaban cibiyar Transparency Advocacy ya amince da wannan rahoton.
The contract that they have signed that talks about the issue of remedies.
Wanda rage da kamfanin ya sanya wa hannu akan maganar kyautatawa da kuma kare muhalli da duk abubuwan da aka dace akai bai yi duka ba. Ya kamata mu rika duban kwantaragin kana mu tabbatar da ma'anarsa yadda yake. Wannan shine tsarin aikin ƙasa da ƙasa kuma shine abin da ke faruwa a ko'ina. Kamfanin Shell shine wanda ya fara aikin haƙo mai da iskar gas a Najeriya a shekarar 1937 amma ayyukansa ya janyo cece-kuce da kuma kai ƙara a kotu da al'ummomin yankin suke yi. Sautari Shell yana zargin mutanen yankin da yin zagon ƙasa da kuma lalata masa kayan aiki, gabar fasa bututu, siyayar mai da kuma lalata muhalli. A cikin watan Janairu kamfanin ya sanar da sayar da kadarorin sa na kan teku ga wata haɗakar kamfanoni biyar na ƙasar akan kuɗi dala biliyan 2 da biliyan 400. Shell ya ce wannan matakin zai ba shi damar mayar da hankali akan manyan kasuwancin wajen teku kuma hakan na tabbatar da kamfanonin cikin gida za su iya ɗaukar babban kaso na hannu jari a masana'antar mai da iskar gas ɗin Najeriya. Amma Uwadishi ya ce idan ba a magance batun gurɓata muhalli ba ficewar Shell zai bada mummunan misali da kamfanonin ƙasa da ƙasa za su bi sawu a Najeriya. Idan mutum ya buga mummunan misali har abin ya tabbata haka mutane da dama za su bi sawu. Idan suka yi haka kenan sun bar mummunan tarihi da sauran manyan kamfanonin ƙasa da ƙasa za su aikata hakan. Kuma abin takaici muna da tsarin shari'a da yake tafiyar hawainiya wurin hukuncin irin waɗannan batutuwa. A ƙarƙashin dokokin Najeriya, Shell ke da alhakin samar da kuɗaɗen kwashewa da kuma share tarkace na kayayyakinsa kafin ya fice. Amma rahoton ya ce akwai matsala wurin aiwatar da dokokin ya kuma ce babu wata alama da ke nuna Shell zai biye wa dokokin. Kamfanin bai ce komai ba akan rahoton. Amma a wannan lokaci ya fitar da wasu jerin shirye-shiryen aikin share tarkacen da zai yi a Najeriya a wannan shekara amma duka bai kai ganga ɗari na mai da yoyi ba. Emmanuel Afimiya shugaban kamfanin Enamix Consulting ya ce ya kamata hukumomin Najeriya su ɗauki batun sayar da aikin Shell da muhimmanci.
Nigeria should implement
kamata ya yi Najeriya ta aiwatar da irin waɗannan matakai ta tabbatar da kokarin doka da za ta sanya ido akan ayyukan manyan kamfanonin kasa da kasa da ayyukan su ke lalata muhalli. Kada ta tabbatar da ana tuntumar unguwannin da lamarin ke shafan su, a kuma kara su a cikin aikin share dattin, kuma akwai bukatar magance musu matsaloli. Ya kamata mu sa ido sosai kuma mu auna aikin sharewar akai-akai domin tabbatar da ganin an yi aikin da kyau kuma da gaske. Muryar Amurka ta yi kokarin jin ta bakin hukumar binciken yoyewar mai ta kasa a Najeriya akan batun kamfanin Shell, amma haka ba ta cimmawa ba. Kafin Shell ya sayar da waɗannan kadarorin da ake magana, dole ne ya samu amincewa daga gwamnatin Najeriya. Sai dai gwamnati bata ce ko za ta bada amincewar ta na sayar da kadarorin.
Agai da Baba Makeri, ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC da Aisha da kashi na biyu na labaran duniya.
Dabban fusuroni ne suka arce daga wani gidan kaso na kasa a babban birnin kasar Haiti, wato yayin wani barin wuta tsakanin 'yan sandan kasar da kungiyoyin 'yan tada kayar baya, abinda wani jami'i ya shaidawa Muryar Amurka kenan. A halin yanzu dai Prime Minister Haiti Ariel Henry yana ziyarar aiki a kasashen waje, inda a makon da ya gabata ya kai ya ziyarci kasar Kenya, inda ya rataba hannu akan wata yarjejeniyar da za ta ba da dama jami'an 'yan sandan Kenya 1,000 su jagoranci haɗaka tsakanin dakarun jami'an tsaron kasashen biyu. Majalisar Dinkin Duniya ce ta umarci dakarun su tallafa wa Haiti shawo kan matsalar tashin hankalin tsakanin kungiyoyin tada kayar baya da kuma tabbatar da tsaro. Babu tabbacin inda a yanzu dai babu tabbacin inda Prime Minister yake a jiya Lahadi. Ofishin shugaban kasar Kenya William Ruto bai amsa sakon da Muryar Amurka ta aike tana neman bayani inda Henry yake ba. Hakanan gwamnatin Henry bai bata fitar da sanarwa akan faruwar lamarin ba. A ƙarshe, akalla mutane 170 ne aka kashe a wasu hare-hare da aka kai ƙauyuka uku a kudancin Burkina Faso a makon jiya. Mai shari'ar yankin ya ce shaida jiya Lahadi, yayin da zaluncin masu ikirarin jihadi ya ta'azzara a ƙasar da ke ƙarƙashin ikon mulkin sojojin juyin mulki. A ranar 25 ga watan Fabrairu da lamarin ya auku, an kai mabambantan hare-hare a wani masallaci a gabashin ƙasar da kuma wata majami'ar ɗarikar Katolika a arewa, wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dozin guda.
Tuwa gaida Aisha Ba'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu, wanda shi ma na musamman ne. 'Yan Najeriya sun yi ta kokawa, kuma suna kan kokawa kan abinda suka kira matsin rayuwa, wanda don haka suka shiga yin zanga-zanga a sassa daban-daban na ƙasar. Kan wannan, wakilin sashen Hausa Alhassan Bala ya shirya mana wannan rahoto na musamman daga Abuja.
Shekara da shekaru kungiyoyin kwadago a Najeriya na gudanar da zanga-zanga kan abin da ya shafi ma'aikata. A wasu lokutan sukan gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi tattalin arziki da kuma tsadar rayuwa. Sun gudanar da wannan zanga-zanga ne kan abin da ya shafi abin da suka alakanta da yunwa, wanda suka ce hauhawar farashin kayayyaki na ƙara tsananta a faɗin ƙasar.
Ma'aikata da dama sun fito domin wannan zanga-zanga, wacce aka gudanar da ita a wasu jihohin ƙasar kamar Lagos da Kano da sauransu. A nan Abuja, wasu daga cikin ma'aikata da suka shiga zanga-zangar sun shaidawa Muryar Amurka cewa dole ce ta sa su shiga bisa la'akari da farashin kaya a kasuwanni.
Yanda suke gani kamar ma'aikatan lafiya suna samun kuɗi, ba wani kuɗin da muke samu fiye da albashinmu. Kamar yanzu nan ina magana da kai nan, ni ina level 14 ne, amma salari dina bai kai 300 ba. Da irin wannan mawuyacin halin da muke ciki,
dole ne mu sa hannu mu hada kanmu mu yi wannan zanga-zangan. To kuma tsananin rayuwa a yanzu haka ya wuce abinda ake tunani. In ka ga rayuwar mutane yanzu, wani sai kai musu kuka. Tsadan rayuwa, tsadan abinci, wani kuɗin ma kana da shi, sai ka je kasuwa sai ka ga cewa ai kudin da ka rike ma bai isa ka sayi abin da ya kamata ka saya ba.
Masu sharhi a kasar na ganin zanga-zanga da kungiyoyin kwadugo a Najeriya ke ba ta wani tasirin da ake bukata. To amma shugabannin kungiyoyin NLC sun sha alwashin daukar mataki na gaba idan gwamnati ba ta yi wani abu kan batun matsin tattalin arziki ba.
Wannan soma tabi ne muka ce bari mu dan tattaba mu kwankwasa su san fa muna zaune muna shiri. In muka gama wannan gangamin yau mun dan bada kwanakin haku sai ba za mu sake zauna a kungiyance mu sake tunanin menene abin da ya kamata mu yi. Mun tabbata gwamnatin Najeriya ba za ta yarda mu kai ga wannan lokaci.
Muna da tunani da yakini idan mai yiwa shi mai girma shugaban kasa ba a sanar masa halin da kasar nan take ciki da kuma halin da al'umma suka tsinci kai a gaskiyance to wannan zanga-zanga za ta ankarar da shi da kuma sauran shugabanni su yi abin da ya kamata a ce sun yi.
Gwamnatin Najeriya da ma majalisun dokokin kasar na ci gaba da yi wa 'yan kasar alƙawuran kawo hanyoyin rage raɗaɗin yanayin matsin rayuwa.
A gaida Alhassan, yanzu kuma ga Safilu Hashin Gubal da shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu fara duba wani batun wasilai da ake takaddama kansa a bypass Zaria. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Kumal. Wani bawan Allah mai suna Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke Ifun a jihar Delta. Ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yanda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass Zaria a jihar Kaduna. Dr. Musa ya yi zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci.
Sunana Dr. Idris Musawa kuma ni ma'aikacin gwamnati ne. Ina aiki a makaranta ne na horar da ma'aikatan man fetur da ke Efurum kusa da Wari a jihar Delta. Kuma dangane da filin wasu filaye na ne guda biyu a bypass road Zaria. To kamar ranar 21 ga watan Nuwamba na 2020 sai makocina na filin mai suna Alhaji Kabiru sai ya kira ni ya ce ya ga wasu sun shiga filin kamar suna encouragement sai ya ce ko da masaniya ta sai na ce to ya ban zuwa gobe saboda akwai mutane da dama da suka san filin nawa ne kuma na nuna musu saboda su dan dinga kewayawa. So washe gari na samu na kira waɗanda dai duk za su sani sai suka ce mu a ba su ba ne. Sai na kira Alhaji Kabiru na ce mishi to gaskiya ba daga wurina ba ne sai ya ce to shi kenan. So waɗanda suka shigar da suka ƙara shigowa sai ya yi musu magana ya tambaye su ya ce yaya suka shigo filin nan sai suka ce daga masarauta suke. Sai ya ce to shi kenan sai ya kira ni ya ce waɗanda suka shiga filin.
Wace masarauta kenan?
To ni dai sun ba da kenan a kudindina saboda sun ce masarauta ne zai iya yiwuwa masarautar Zazzau ne zai iya yiwuwa kuma masarautar shi mai unguwan ne don na ga duk suna kiran kansu masarauta ne.
Wato watakila zai zama dagacin yankin ne kawai.
Ba dagaci ba ne suna ce mishi sarkin Disa ne. So watakila sarkin Disa ne suke nufi ko kuma ita masarautar Zazzau ɗin ne.
A gurguje kafin ka ci gaba ka yi yaushe a wajen waye ka mallaki waɗannan filaye?
To filin na saya ne a 2007 a hannun Captain Kabiru Yusuf Dari da ɗan uwan shi lokacin shi yana squadron leader Ahmed Y Dari. Su kuma sun gaji filin ne a wurin mahaifinsu wanda ya rasu kamar ko 1995 ne ko 1996. Shi kuma mahaifin nasu ya saya ne a 1993 sannan ya yi COO irin na local government saboda filayen karamar hukumar Zaria ne ta raba.
Dr. Musawa ya ce batun tun daga kan mai unguwa Sarkin Bisa zuwa ofishin Sarkin Kudin Zazzau Hakiman Zaria da kewaye Barista Muhammad Samba Idris har gaban mai martaba Sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamalli. Magana ta kai amma har yanzu bai gamsu da hukuncin da aka yi ba. don haka ya garzaya wajen yan sanda da neman a tura maganar gaban commissioner yan sanda na jihar Kaduna dan nan ne yake ganin yakinin za a yi masa adalci.
Na fito daga gida zan je wurin sarkin kudin sai na haɗu da wani aboki na ana kiran shi Albashir sai na gaya musu kaji sai ta mu je shi ya san da yake shi mutumin zariya ne ya san duka ya san ma sarkin kudin sai muka kira sarkin kudin sai sarkin kudin ya ce mu same shi a wani gida suna ansa gaisuwar rasuwa sai muka je karbe mu kuma da kyau shikenan sai na gaya mishi kaji sai ya ce a je a kira shi sarkin ungun kira wani ta waya ya ce kira mi sarkin ungun bisa sai ya zo sai ya kira muna zaune sai ga ungun bisa ya zo sai ya ce mishi ku me magana filin ne sai suka ce a ba ruwansu ce wani ne da yazo yace filin shi zan yi magana sarkin kudu sai ya dafa ne yace kyale su duk magana za ta fito yace to shikenan sai ce musu tira hannunsa a maganan nan sai na ce musu kuma na je na ce masa sarkin kudu na je na gaya ma yan san sai sarkin kudu ya ce mai ya kira DPO ne ta aka kira shi sai ce na ce ai ba wani abu bane sai ya kira DPO ya ce ya san da magana haka sai ya ce ya san da magana dama yana so ya gaya mishi ne sai ya ce to abin da yake so in ya gama binciken shi shi da kuma mutanen wurin shi kace shikenan so muna da zauna muna hira da sarkin kudu sai na ce mishi har yaudara na suka yi suka kira ni ta waya suka ce wani mamu ma'aikacin local government gashi ne ya zo ya warware ke so sai ya ce mu a ai yanzu mamu ya tashi daga nan ya zo ya mishi gaisuwa ban ganshi ba sai na ce a ai ban san shi ba so kaga ba zan iya ganewa kuma na zaune da kai mutane sun ta zuwa suna gaisuwa suna wucewa sai ya ce sai ɗauki wani sai ya kira mamu din kenan sai mamun ya zo sai ya ce mishi mamu kaji kai sai ya ce gaskiya ba shi yayi magana da ni ta waya ba sai ya ce to shikenan magana ta sai mamun ya ce to bari ya gani da yake imamun ashe ya yi aiki a Zaria local government for a long time sai ya ce bari ya ga takardun da ya ga takardun sai ya ce sai sarkin kudu ya ce mishi to ya je dan Allah tunda yana da masaniya akan filayen Zaria ya je duba wurin so ya kokari kuma ya sanya za a solve the problem sai ya ce to shikenan ba zaune muka yi sallah da sarkin kudin ma sai mamun ya kira wani yaron shi ne ya ce sunan shi Umaru to shi Umarin yana aiki a Zaria local government sai muka shiga mota ta daga jin magana Umaru sai na gane shi ne muka yi magana da shi a waya ya ce shi ne mamun nake a kai ne ya ce ba shi sai ya ce ba shi ba ce to shi kenan sai muka je wurin filin muna zuwa wurin filayen sai mamu ya ce a wannan filayen tun lokacin da aka yi allocation ɗinsu a 1993 aka yi kuskure ya ce yana ganin filaye ne wanda aka bar filayen nan filayen shi ainihi sun ɓata ne sai aka zo aka canza mishi da waɗannan guda biyu sai ce 1993 kai kana ina har za ka zo ka ba da irin wannan ba da ta sai ce ai ya sanya ya ce to shi kenan bari in kira shi mai gidan bulo ɗin sai ya ji tun daga katanga na ga sai na kira na ce Alhaji Kabiru mamu yana jin haka sai ya ce a bari yanzu a zo a ce mamu ya ce wannan sai gudu yanda ka san yaro sai gudu ya bar wurin sai na ce ma Alhaji Kabiru to ya tsaya shi kenan sai muka shiga mota muka koma wurin sarkin kudu sai mamu ya ce ma sarkin kudu ya gane matsalar amma zai yi solving ɗin matsalar sai ya ce to shi ke sarkin kudu ya ce mishi dan Allah ya yi solving matsalar nan saboda mu abokanan shi sai ya ce ai yalla ba irin abin nan nasu na sarauta ya ce ai aikin ka namu ne wata dai ya ta sallawa da sarkin kudu muna fita waje sai mamu ya ce to shi akwai da yake wurin ya dade kuma akwai dan kone gobara da ake a zare local government takardu da yawa sun bace yace abin da yake so yanzu dole za a bude files ai documentation yace sai inje in yi duka photocopying takarduna sai in bashi kuma zan bashi dubu wanda zai biya a local government nace to shi ke
za ka baki na
dubu hamsin
to na naira dubu hamsin
eh sai nace a to wannan ba wani abu ne ban account number sai in tura mishi dubu hamsin sai yace a'a yace saboda ana jin shi bashi ya karɓi loan a banki da na sa kuɗi za a zara kuɗin sai na ce to shi kenan sai na duba wallet ɗina sai na ga kuɗin da ke wuri na bai kai dubu hamsin ba sai na ce mishi yanzu za a sai ce mu haɗu a kofan doka akwai wuri a zari ana kira shi kofan doka so da sai mu ba shi cash kuma lokacin mun yi photocopy duka waɗannan takardun sai mu ba shi duk muna tare da shi wannan abokin na Albashir sai ya ce to sai muka shirya ranar washe gari sai muka zo muka da kofan doka dukkan ne photocopy takardun sun kai 30 tun daga ground tech da su receive da su allocation letter da su alienation letter duka sai na ba mamu na dauko 50,000 kuma na bashi open that shikenan zai wannan abu amma tun da akwai magana kuma a wurin yan sanda a taunin yan sanda I told them one sai na ce na wakilta shi nawa Albert saboda ni zan koma wurin aiki muka sallama muka shi ne bayan na koma wurin aiki an dawo aiki da take sai Albashir abokina sai ya kira ni sai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne faru Albashir kuma sai ya ce ai mamu ya zo da wani allocation list da kuma wannan map na layout din wurin sai ya ce wai ya ce wannan filin gaskiya dai map kuma yana ganin fake ne ma kawai an sai da wancan rabi su da fake filaye ne dama suna haka ko sai sun dubi wani babban mutum sai a sai da mishi fili yanda an san ba za a iya kwacewa a hannun shi ba na ce is it possible ka duba takardu har mutumin nan ya biya ground rent da sauransu da sauransu sai ya ce wallahi haka dai mamu ya nuna ni sai ya ce amma mamu ya ce ya san yanda zai solve the problem sai ya ce to shikenan ku je da suka je suka je police station ga yan sanda ga yan party mamu yayi abin da zai yi sai ya ce to yanzu shi yana ba da shawara a raba filin biyu wancan ya dauki daya bangare daya ni ma dauki bangare daya sai Albashir ya kira ce ka Albashir anya haka kana ganin zai yi sai ya ce Idris na taba asaran wani fili ta irin wannan ina ganin kai hakuri kawai a raba
matakan da Musa bai yarda da su ba sun haɗa raba filin gida ya daure ji kazalika an sayar wa malamin jami'ar Ahmadu Bello injiniya Musa Ahmed rabin filin inda shi ma ya ga takaddama ta ki karewa don haka ya sayar da filin ga wani mabukaci mun tuntubi ofishin sarkin kudin Zazzau Hakimin Zaria da kewaye Barista Muhammad Samba Idris inda aka turo mana takaddan nuna sulhun da aka yi da Dr. Musa Wake cewa bai amince ba amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga wanda aka ambata a matsayin ma'aikacin karamar hukuma wato Ahmed Mamu har ma da wanda aka sayarwa filin masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan sai a biyo mu wani sabon shiri mako mai zuwa yanzu a madadin Nasara da Mai Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
to a takaice wata tawaga daga Hamas ta isa Cairo a jiya Lahadi don zaman tattaunawar yiwuwar tsagaita bude wuta na tsawon makonni 6 a yakin da aka shafa watanni 5 ana gwabza fada tsakanin Isra'ila da Gaza Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kira ga kasashen yamma su aiki wa Ukraine wacce take kokarin kare kanta daga hare-haren Russia duk da karancin makamai tallafin sojin da suka jinkirta yace har idan hakan bai yiwu ba wannan zai kasance wani babban abin kunya da ya taba faruwa a tarihi dubban fursunoni ne suka arce daga wani gidan kaso na kasa a babban birnin kasar Haiti yayin wani barin wuta da aka yi tsakanin yan sandan kasar da kungiyoyin yanta da kayar baya kamar yadda wani jami'i ya shaidawa muryar Amurka abinda wani jami'i ya shaidawa muryar Amurka akalla mutane 170 ne aka kashe a wasu hare-hare da aka kai kauyuka uku a kudancin Burkina Faso a makon jiya abinda mai shari'ar yankin ya shaida jiya Lahadi kenan a daidai lokacin da zaluncin masu ikirarin jihadi ya ta'azzara a kasar da ke karkashin ikon mulkin sojojin juyin juya hali
to masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shiri namu yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma engineer mu na yanzu Charles Chen ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fatan alheri wa salam.